sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu El-Hikaya. A jiya Juma'a jami'ai sun bayyana cewa 'yan ta'adda arewa maso gabashin Najeriya sun yi kisan gilla ga manoma 8 inda suka sace 10. Wannan shine sabon hari da 'yan ta'addan suka kai a yankin da yake da yanayin zulumi, inda kazalika miyagun irin suke barazanar katse hanyar samar da abinci. A ranar Alhamis ne aka sanya auku a yankin Mafa, inda 'yan ta'addan suka yi wa manoman kwantan bauna kuma suka yi musu yankan rago. Gwamnan jihar Borno Baba Gana Zulum ya ce harin na da zumar mayar da hannun agogon nasara kan ta'addanci ne baya, yayin da gwamnati ke fafutukar mayar da dubban waɗanda suka rasa mu'allansu gida da sama musu sabon rayuwa. Ya ce akwai buƙatar jami'an tsaro su ƙara himmar tunkarar ƙalubalen, yayin da jama'a ya dace su ɗau matakan kau dabara. Lalle mu tsaya kan dugadugunmu don magance matsalar, inji Zulum, da ya ƙara da cewa ya umarci jama'a su riƙa yin ta maza, su kuma riƙa lura da abubuwan da ka iya kawo tarnaƙi ga tsaro, kazalika su kaucewa zama a ihun kabanza. 'Yan ta'addan sun ƙaddamar da yaƙin bijirar hukumomi a shekara ta 2009 da muradin kafa daularsu ta shari'ar musulunci bisa fahimtar Boko Haram. Aƙalla an yi kisan gilla ga mutum 35,000, inda aka raba fiye da mutum 2,000,000 daga gidajensu daga hare-haren Boko Haram da kuma ɓangaren da ke mubaya ga 'yan IS ko Daesh. Manoma a Borno sun sha fuskantar hare-hare a 'yan watannin nan da hakan ke kawo fargabar yunwa mai tsanani, inda hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya ke gargaɗin samun ƙarancin abinci. A jiya Juma'a manoman sun shiga juyayin 'yan uwansu da aka yi wa kisan gilla, da kuma kokawa ga ƙarancin matakan tsaro a dazuka da sassa masu hatsari. A jiya Juma'a shugaban dakarun kai farmaki na ƙasar Rasha, Yevgeny Prigozhin, ya ce dalilin da ya sa Rasha shiga mamayar Ukraine ya dogara ne kan ƙarerayin da manyan jagororin soja suka girgira. Tun watannin da suka wuce ne a fili, Prigozhin ke sukar ministan tsaron ƙasar Sergei Shagunov da babban janar ɗin sojan ƙasar Valery Gerasimov da rashin iya aiki. A faifan bidiyon da jami'in da ke masa hidimar labaru ya saka manhajar Telegram, Prigozhin ya ce sashen tsaro na sun yaudara jama'a da shugaban ƙasar Rasha cewa Ukraine na yi mana mummunar shirin yaƙi da kuma kawo mana hari da dukkan ƙarfin ƙungiyar tsaro ta NATO. Ya ci gaba da zargin Shagunov da cewa yana nuna akwai buƙatar gwabzawa, don hakan ya ba wa Shagunov damar zama full marshal ko mukamin soja mafi girma, ya kuma samu zama gwarzon Rasha na biyu. Ba buƙatar yakin, a bayanin na Prigozhin, don wai a kunce da marar sojan Ukraine. Shugaban rundunar farmakin mai taken Wagner ya zargi 'yan boko da ke mulki da zarin kwasar ganima a yankin Donbas. Yana mai cewa muradin shi ne raba ganimar Ukraine. Prigozhin ya ce sun yi mummunar sata a Donbas, amma har yanzu suna neman ƙari. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce za a hukunta jami'an da ke da hannu a samar da shigifin kariya daga bom da ba su da inganci. A saƙon manhajar Telegram, Zelensky ya ce za a sauya jami'ai bayan bincike ya bankaɗo rubu'in shigifin kariyar bom na ƙasar da su lisiya babban birnin ƙasar Kyiv ba su dace ma a yi amfani da su ba. An kashe mutum 3 a wani harin sama a Kyiv da hakan ya yi matuƙar kawo ɓacin ran jama'a. A baya-bayan nan ne shugaban hukumar Falastinu Mahmud Abbas ya ziyarci birnin Beijing ɗin ƙasar Sin, inda ya gana da shugaban ƙasar Xi Jinping. Yana nuna goyon bayansa ga yadda ƙasar Sin ɗin ke musgunawa musulmin ƙabilar Uyghur a Xinjiang. Sai dai bayyana goyon bayan nasa ga manufofin na ƙasar Sin da kau da kai daga cin zarafin musulmi a jihar Xinjiang ya jawo suka daga 'yan siyasa da masu rajin kare bil'adama. Yayin ganawar tasu a ranar Laraba, inda Abbas ya nemi taimakon tattalin arziki, shi da Xi sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa, inda Abbas ya amince da manufofin cikin gida da na waje na ƙasar Sin ɗin, tare da yin watsi da batun take yaƙin bil'adama a jihar Xinjiang a matsayin ra'ayin ƙasashen yamma. Amurka da wasu ƙasashe sun ayyana yadda Sin ɗin ke musgunawa 'yan ƙabilar Uyghur da sauran musulman Xinjiang a matsayin kisan ƙare dangi, inda ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa matakin na ƙasar Sin a jihar Xinjiang na iya zama laifukan cin zarafin bil'adama.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu yi duba ne ga sabbin manyan hafsoshin sojojin Najeriya da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana. Toma Dalla, biyo bayan nadin sabbin manyan hafsoshin wanda ya zo daidai lokacin da Najeriya ke fama da kalubalen tsaro iri daban-daban daga kusan kowane bangare na kasar, to shin me ake tsammani daga waɗannan manyan hafsoshi a halin yanzu? Ina suka dosa, me zai faru? Wannan zai canza fasalin yadda tsaron ke gudana a Najeriya? Domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi, mun ji ta bakin masu bincike kan sha'anin tsaron, tsoffin jami'an tsaron da ma shugabanni a sashen tsaro.
To aikin da ke gaban waɗannan wanda aka nada ba wani aiki bane fiye da su rage waɗannan mace-macen da ake samu a ƙasa. A kowane shekara akalla ana samu abin da ya kama daga mutum 700 zuwa 1,010 ko fiye da haka ma. Mace-macen to su rage akalla zuwa 1,000 a shekara na farko, haka sai ta ragewa har lokacin da za a waye gari ya zamba zai wuce mutum 100 ko ƙasa da haka, wanda ake kashewa a Najeriya. To shine kadai fa za mu yaba musu.
Shi kuma na NSA mai ba da shawara wa shugaban ƙasa kan tsaro an sa tsohon ɗan sanda.
Muna da yakinin cewa wani abin zai sake fasalin wannan yakin da ake yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji da ma wasu kalubale daban-daban wadda suke damun Najeriya ma ba.
Toma Dalla,
abinda wannan ke nunawa shine yadda shi shugaba Tinubu ya bayyana tsaro muhimmanci. Kusan dukkan ababen da yake yi tun da ya hau har zuwa ga yau da tsaro yake farawa. A bayanin
mai bincike kan sha'anin tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultants Dr. Kabiru Adamu ke tsokaci kan sabbin manyan hafsoshin sojojin Najeriya da shugaban kasa Tinubu ya ayyana a jiya. To amma tambayar da ke buƙatar amsa shine, shin menene wannan sauyi zai canza kan dimbin kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta ta kowane bangare?
Kaga lalle ya nuna cewa yana da niyyar bai matsoro muhimmanci, kuma alkawarin da ya yi a cikin jadawalin da ya fitar na wato Renew Hope da cewa zai magance matsalar tsaro ga alama yana da wannan niyyar. Abu na biyu wanda zai biyo baya, kamar yadda muka nuna alkaluman da muka wallafa, reportin da muka wallafa a watan Mayu, alkaluman tsaro na mace-macen da aka samu na shekara 10 na baya zuwa ga bana, akalla mutum 78,000 aka kashe. To babu yadda za ka yi in ka yi amfani da wannan mizanin ka yaba ma waɗanda suka shugabanci ɓangaren tsaro a wannan lokacin. To aikin da ke gaban waɗannan wanda aka nada ba wani aiki ba ne fiye da su rage waɗannan mace-macen da ake samu a ƙasa. A kowane shekara akalla ana samu abin da ya kama daga mutum 700,000 zuwa 1,010 ko fiye da haka ma. Mace-macen to su rage akalla zuwa 1,000 a shekara na farko, haka sai ta ragewa har lokacin da za a waye gari ya zamba zai wuce mutum 100 ko ƙasa da haka, wanda ake kashewa a Najeriya. To shine kadai fa za mu yaba musu. Abu na uku wanda zai biyo bayan wannan shine wannan fashi matakin ga da shugaba Tinubu ya dauka shine mataki na farko. Abu sai ya bi bayan wannan da abin da muke cewa security sector reform, wato a canza matsalolin da ke tattare da shi bangaren tsaron, a yi kokari a shiga cikin a magance su don abaima wannan da aka nada dama ba su za su yi wannan gyaran ba. Ita gwamnati tare da haɗin kai tsakanin bangaren zartarwa da bangaren majalisa da kuma bangaren shari'a ya kamata a yi wannan gyaran. Abu na biyu shine wato abin da muke kira security sector governance, wato irin shugabancin da ake yadda ake bin shugabanci a cikin karkashin tsarin tsaron. Akwai bangarori kusan guda 8 waɗanda suke da shugabanci a bangaren tsaron, da abin da ya kama daga mai bawan shugaban kasa shawara kan harkar tsaro har zuwa minista. To idan aka bar abin haka zai zan ana samun cuɗanya da rashin haɗin kai tsakankanin waɗannan guda 8. Kamata ya canza tsarin yadda za a samu 1 ko 2 ko 3 ba su yi kasafi haka waɗanda ke da wannan shugabancin. Misali in ka ɗauki 'yan sanda, an rarraba su yanzu kusan shugabanni ko guda 3 ko guda 4. akwai bangarori na tsaro wanda duka suke da nasaba da aikin yan sanda aka anar da ba su a tsakanin wannan, to kamata ya canza wannan tsarin ya zan akwai tsintsiya madaurin ki guda a kuma ba su dama na haɗin kai da tafiya tsari guda.
Wani abin da ba sabin ba shine yadda aka nada tsohon dan sanda AIG Nuhu Ribado a matsayin mai bada shawara kan shanin tsaron ƙasa, matsayin da a baya aka saba tsofin hafsoshin soji ke rike da shi. To sai dai kuma a cewar tsohon babban hafsa General Yakubu Usman, wannan babu damuwa.
Ba shakka shugaban ƙasa jiya ya yi canje-canje akan hafsoshin tsaro na Najeriya, baya ga haka kuma ya nada shi Nuhu Ribado a matsayin mai ba da shawara akan tsaro. To wannan abu da shi shugaban ƙasa ya yi lallai kasan ya yi tunani kwarai da gaske kafin ya yi wa'innan appointments din, amma kamar yadda aka saba an sa hafsoshin soja da military zan ce yadda ya kamata. Shi kuma na NSA mai ba da shawara wa shugaban ƙasa akan tsaro an sa tsohon ɗan sanda. To ba shakka shi Malam Nuhu Ribado ƙwararre ne a aikin ɗan sanda, a kuma aikin tsaro zan ce yana da masani, amma wani lokaci kasan shi tsaro yana da faɗi. Akwai tsaro na cikin ƙasa, akwai kuma na gefen ƙasa da kuma territorial integrity wanda ake faɗa, wato kaman aikin fannin da ya shafi armed forces. To a irin wannan kwa kaga dole ne a samu waɗansu wanda za su taimaka mashi. To a yadda tsarin ofishin shi mai ba da shawara wa shugaban ƙasa akan tsaro, ba wai shugaba na sama ne kawai ake duba ba, a'a akwai waɗansu a ƙarƙashin shi waɗanda su ma za su ba shi shawara kafin ya je ba shugaban ƙasa shawara. Saboda haka kamar yadda shi shugaban ƙasan ba wai shi ne kaɗai yake ɗaukan wannan decision ba, akwai waɗanda suke yakan nemi shawara daga wajen waɗansu. To amma kamar yadda shi wannan shugaban NSA wato shi Malam Nasu Malam Nuhu Ribado yake, tabbas ne dole akwai waɗansu a cikin offices ɗin nashi waɗanda za su riƙa ba shi shawara abinda ya shafi fannin sojoji ko na sama ko na ƙasa ko kuma na ruwa. Saboda haka yana da mutane a ƙarƙashin shi wanda za su iya ba shi shawara, amma abinda aka saba yi da wai sai tsofin sojoji, wataƙila shi shugaban ƙasa yana so ya canza ya ga kamun dudu ne. Saboda haka ba mu san tabbas ba ko zai ci gaba zai ɗore ba mu sani ba, amma lalle kan wannan ofishin yana buƙatar wanda ya san wani abu game da fannin tsaro. To shi Malam Nuhu Ribado ya san wasu, wanda kuma bai sani ba akwai ma'aikata da suke ƙarƙashin shi wanda za su iya ba shi shawara madalla.
Kamar kuma yadda tsohon kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Samuel Aruwan ke cewa akwai fatan samun kyakkyawan sauyi kan shanin tsaron a nan gaba.
Muna da yakinin cewa wani abin zai sake asalin wannan yakin da ake yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji da ma wasu kalubale daban-daban wadda suke damun Najeriya ma baki daya. To da farko wannan makami na babban hafsan sojan ƙasa ta Najeriya wadda aka baiwa Amanju General TA Labaja, wannan abin yayi daidai kuma shi Labaja gwarzo ne, zakakuri ne, soja ne wanda ba matsoraci bane, soja ne wanda shi da kanshi yake jagoranci a filin daga, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ba so uku ba. Fema da haka akwai ba ta kashi daban-daban wadda aka yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji, shi ke jagorantar wannan gwagwarmaya ɗin wadda aka yi. To wannan abin ya zo daidai kuma ya mana daɗi, kuma muna da yakinin cewa wannan abin zai sake fasalin wannan yakin da ake yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji da ma wasu kalubale daban-daban wadda suke damun Najeriya ma baki daya. Karamanta Labaja ya yi aiki a nan arewa masu yamma, da kuma nan kudu maso yamma da kuma nan Kaduna da kuma sauran wurare da dama wanda akwai kalubale na tsaro kuma ya cire tuta. Muna yaba ma shugaban kasa da wannan daman da aka bashi, muna kuma masa fatan alheri.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannanmu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da gidan rediyon Landmark FM mita 90.5 Kwantagora a jihar Niger, tare da ni Yusuf Mustapha Batsari. A yau a cikin shirin muna garin Rijiyar na Gwamatsi, daya daga cikin gari mafi shahara a tarihin masarautar mai Sudan na Kwantagora da ke karamar hukumar Kwantagora a jihar Niger, Najeriya. A cikin shirin muna tare da Malam Abdullahi Sarkin Hausawa kuma dan Galadiman Tadali dan jin taya aka kafa garin Rijiyar na Gwamatsi da kuma wanda ya kafa ta tsawon shekaru 200 da suka gabata.
To ita dai Rijiyar na Gwamatsi abinda asalinta suna ainihin garin ga Tadali, kuma sunan take na gargajiya. To a lokacin nan zamanin kakanninmu da suka zo na Gwamatsi zo ya cimma kakanninmu a saman tsaunin nan, ya sansani a nan a fuske ba mu labari iyayenmu da ya sansani a nan. To sai wannan rijiya ta kasaita ga hannun na Gwamatsi, Rijiyar na Gwamatsi ne shi adda ita ana nan masausan Kwantagora a zamanin NA, kamun yan doka kenan. A lokacin nan masausan Kwantagora sai aka masa galuwa aka kewaye ta, bayan sun kewaye rijiyar nan suka gaje kuma sai ruwan sama ganye na zubo mata. Zamanin Firiniya jikan na Samar Bello a zamanin shi aka so buga kwano a rijiyar nan. Daga lokacin nan har bisa rana mai kata yau toran kawon nan masarautar nan ba su watsa da ita ba su karki abin da ke tsakani da Allah. Mun ko gode ba al'amarinsu don ba su walakalar da ba su sani asali sun ke ta yadda ya kamata. Ita ne rijiyar na Gwamatsi, kuma ainihin ita asalin nan jama usalle alallahu mashanga uchau lokacin kakanninmu kenan nan suke zuwa su taru sun lokacin tun da dundumi tuwa taruwa sai aljanna suke taruwa Sadauna a nan ganin muka san shi sauran dukkan manyan nan sara kuma saboda rajin rijiyar ga kuma da muka san su ko wani zo nan zai tsaya mai masaba lokacin nan ya zo ne tarbe su mu ma mu gansu sai ban hannu sai gaisuwa na mutunci ko su koma Kwantagora labi labiya.
Wannan gari ta ya samu asali musamman ta fuskan yawan jama'a, tattalin arziki da kuma al'adu.
To kamar yadda ya samu asalin jama'a, to ka san iko Allah ba wanda sai ya gane shi ko kuma ya kuli shi. Sannan sai Allah ya kawo mana jama'a gwargwadon hali, kuma ana zamanin da su lami lafiya kuma girma da arziki, kuma kullum ana ci gaba. Kuma ainihin yawanci duk wuraren ga to ba da gari safifi wanda za ka ji a tairi da gwaji. Ina sha an Allah da kai garin Makka kake yau kai bayani na Gwamatsi, in wani ji dai bai ce ka ya san ta gwamnati a ce ka ya san ta.
Malam Abdullahi dai ya ƙara da lissafa mana sarakunan da suka mulki garin Rijiyar na Gwamatsi tun daga lokacin da aka kafa ta har kawo zuwa yanzu.
A nan garin Tadali, Rijiyar na Gwamatsi, sarakai wanda muke da su akwai sarki Dauki Imadi, sarki na san kani, daga sarki Cinama sai sarki Gulama, daga sarki Gulama sai sarki Haliru, daga sarki Galba sai sarki Baushi, sai sarki Malam Isa. Saboda haka su takwas din nan sarakan tanne da suka shuda. Allah da ikonsa da yajjan fasafan Kwantagora yau Rijiyar na Gwamatsi sai ta samu wani ci gaba wanda muka ƙara jin daɗi. Ta tuna da mu, ta ba mu dagaci, shine Malam Isa. Yanzu dagaci ne muka samu, ashirku alhamdulillah. Rijiyar na Gwamatsi aiko alhamdulillah, mun ko gode.
Wasu kabilu ne mafi rinjaye a ita wannan gari.
To ainihi dai abin da take nan asalin ta ana cewa basawa amma sassalan su katsinawa amma basawa ne da sallan abin da ke kai musu.
Baya ga ita wannan rijiya ko shi wannan gari yana da wani tarihi na musamman a bangaren yaƙe-yaƙe kana baya san da ya faru.
Abin da kakannin mu suka ba iyayenmu labari a zamanin yaƙi imanin gari na gaya muku shi ma ne dama makaɗin inda ake yaƙin. To in aka tafi yaƙin nan lokacin nan sai mashi sai takobi ake zuwa yaƙi. Sholan wasu makamai irin bindigogi haka lokacin nan ba sai aiki da shi ba wasan daɗi ba sai wa'annan. Kamar an aka taji an ce za a je yaƙin nan shi sai da ganga saboda gangan ta ya buga ta kowane namiji an kan shi ya tashi. An ba wani yaƙi ne ya je ba hankali shi bai kwanta ba sai an je da shi yaƙin nan a yi bakin abin da za a yi a yi kuma su yi lafiya ko su dawo lafiya abin da ake ba mu labari. To kuma suka ba mu labari tun da yadda aka ɗebe su aka taimake yaƙi aka taimake su zuwa yaƙin nan suke yi nasara. Na gwamnati ne na gwamnati yakan ɗebi jarumawa ne. A lallahu macanga ta ɗali usalli dai kan ɗebi wanda an mazaje ya tafi yaƙi da su aka je kuma su ci gajiya suke nasara saboda darajar wannan dukkan da Allah ya ba na gwamnati an ba mu labarin haka.
To ko ya za ka bayyana dangantaka tsakanin ku da sauran garuruka da ke zagaye ko kuma suke makwabtaka da ku a wannan waje?
To kaman garuruwa?
Eh alakan ku.
Alakan mu akwai Usalli Kambari ne, akwai Uce Obasawa ne, akwai Alallahu Basawa ne, akwai Macanga Basawa ne, kuma tsakanin mu da su girma da arziki ake makwabtan juna muke kuma ƴan uwa muke.
To akwai wasu matsalolin da ita wannan gari yake fuskanta?
Akwai matsaloli gwargwadon hali. Kaga dai akwai makaranta na boko karama ce inda hali muna neman masarautar ta taimaka muna mu samu sakandare da take ba gun muna neman mu same shi inda hali a taimaka muna saboda darajar na gwamnati saboda ugunta saboda kuma sun san kun da gore da ta rike ta. To lalle mu ba mu da wani alhorma wanda yake mutanen masarautar kun da gore ta rike tsakani da Allah fasa kunta ba ta yi da mu ba mu kuma muna neman Allah ba mu iko za mu masa labiyayya.
Galerin Janna Gwamnati dai gari ne da ya shahara fannin noma da kiwo sai dai a yanzu ya samu nakasu sakamakon matsalar kalubale irin na tsaro da ya addabi yankin inda ta buƙaci gwamnati ta sake duban su da idan rahama domin ci gaba da harkokin su kamar da suka saba na noma da kiwo.
Mu ne mutanen karkara an so samu ne ai ba mu yi a taimaka muna da zuwa taki na noma a taimaka muna kuma mabiya na duk talakawa ne abinda za a ci ma yanzu gwargwadon hali saboda wata matsala da Allah ya kawo matsalolin nan ya watsa ma mun mutane zuwa karbin garin ma in ba na cikin garin rijin da gwamnati ba nan yawanci buroyin mun duk sun waki sun kuma cikin garin kwalta gora kuma a zo a tsorace a koma a tsorace wannan fitina ba kadai sha muna kai ba muna roƙon arziki muna roƙon manyan nan masarautar kwalta gora ta ƙara taimaka ta ƙara mulkin ta ƙara taimaka muna cikin darajar da Allah ya mata saboda darajar Ibrahim na gwamnati.
A ƙarshe sarkin Hausawan rijin na gwamnati ya jaddada buƙatar gwamnati ta taimaka da inganta musu makarantar mata da kuma gyara musu babban masallacin garin da suke gabatar da ibada a ciki.
Akwai makaranta na mata a taimaka muna akwai sauran masallatai wanda yake ruwa ma suke yi masu abin da ba haka ga wata sabon da 'yan siyasa suka yi muna yanzu haka in ruwa ya faɗo a nan shago ake zuwa a yi sallah limamin wurin ba wurin ruwa zuba ya kai. To inda hali muna neman arziki a taimaka a muna gyaran shi.
To bayan kammala jin tarihin kafuwar garin rijiyar na gwamnati ne na samu damar tuntuɓar shugaban ƙaramar hukumar Kwantagora Honorable Shehu S. Power akan ko yana da masaniya akan matsalar da ke damun al'ummar garin rijiyar na gwamnati na batun makarantar mata da kuma gyaran masallaci ga abin da yake cewa.
Eh mun san wannan korafi amma kamar fannin shinge in ka duba da ba su da ainihin primary healthcare wanda yake shi mun nisa kusan abin da ya rage kamar bai wuce 20 ba. To insha Allah wannan korafin muna sane da shi in Allah da wannan abin da ya rage mana bai da yawa kadan ne don kusan bai wuce 20 abin da ya rage ba. To mun gama shi za mu kuma ga yanda za mu koma mu dauki wani abu akai.
To ma sauraro anan shirin ya kammala. Yanzu a madadin Malam Abdullahi sarkin Hausawan garin rijiyar na gwamnati kuma dan Galadiman ta ɗali da gidan rediyon muryar Amurka Yusuf Mustapha Batsari ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu.
Gangle manza Allah rada ayoni ji bako samu tangina ba balle indon wai ha in sai zan huta in dai dan samu sarara a wala huku jata kalika din gwamalangi wa me ban kullu na habu dan gidira Kalije jini mai wawa kula dan yaro Zaki mai dalin kalbi dan iro Kuwa zan kuwa katina wande ku da kuda kana wanda da mutanen zanzo gwala ya da jafawa na Hellani ola Kata shiga gwamban kai ne balle baucin ya ku kata da hibar nan ni kin san ni na san su kata ne kuma kaka eh dama yadda mi kida sana'an shata cinikin shata waka ita na iya ita na tsali aiki da kenan waka ku taya mani su ƴaƴana Allah kan ya yarda hanyar zanni ce ta 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 gadiya jangado na gamina na gagara abin nan kuma sune na amsa cinye da kudan gila Allah ko dodole ciki babu ni ba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai tsare ni ta 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 ba malamai bane babu ni ba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai kare ni Ya bani da ku ya an ku son ma kin ya duli ba da na ga da ko shi ba san samun sai ni da ubana samun ba ibilin ne roi da gidaje ga mota ga mata tanda-tanda
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri